Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 17 ga watan Yulin shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba ya kuma kirri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri damu. To ko bayan ku gama jin labarai za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Bafarawa ya dora muryarsa akan ra'ayoyin 'yan Najeriya akan budaddiyar wasikar da shugaba Obasanjo ya aike wa shugaba Buhari. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridun kasar Kamaru da sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai ku gaba jin labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da yammacin jiya Talata domin amincewa da kudirin Allah wadda da kalaman nuna wariyar launin fatar da shugaban kasa Donald Trump ya yi a kan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarin jinsi na jam'iyyar Democrat. Kudirin na majalisar wakilai wanda ya samu amincewar kuri'u 240, kuri'u 187 na rashin amincewa daga kausan harshe ya yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fatar da ya haddasa tsoro da kiyayya ga sabbin Amurkawa da mutanen da ba farar fata ba. Trump, wanda ya ce 'yan majalisun za su iya barin Amurka, wani ɗan jarida ya tambaye shi ina ya kamata su tafi, sai ya ce ya rage gare su duk inda suke so ko kuma su zaman su. Ya fara aka ne lokacin wani taro da ya gudanar da ministocinsu jiya Talata, ya kuma ƙara da cewa amma ya kamata su nuna ƙauna ga ƙasarmu, bai kamata ba su tsani ƙasarmu. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga shawarar babban jami'in diplomasiyyar Iran, inda ya kawo batun tattaunawa kan shirin makamai mai linzami na Iran. Yana mai cewa bai kamata Iran ta yi gwajin makamai mai linzami ba, wanda Amurka ke ganin ana iya cilla makaman nukiliya da shi. Da yake magana da manema labarai jiya Talata a wajen taron ministoci a fadar White House, Trump ya ce baya ga imanin da ya yi na cewa bai kamata Iran ta kakkera makaman nukiliya ba, ba za su yi gwajin duk wasu makaman cillawa marasa linzami ba, wanda yanzu karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 za su samu damar yi. Trump da ya janye Amurka daga yarjejeniyar shekarar da ta gabata, yana mai cewa yarjejeniyar ba ta da wani ƙarfi ko tasiri akan Iran, kuma zai fara kakaba mata takunkumi ta hanyar da za ta matsa, wato da hanyar da za a matsa mata lamba ta nemi wata sabuwar jejeni yadda za ta dakatar da dukkan halayen da Iran din take nunawa. Shugaban kasar Amurka, wato fadar shugaban kasar Amurka ta White House da majalisar dokokin kasar na cikin wata tattaunawa mai karar mai zafin gaske kan ƙara yawan kudaden da Amurka ke iya ranta da kuma amincewa da kudaden da kasar za ta kashe cikin shekaru biyu masu zuwa. Sai dai kuma sakon Twitter da shugaban kasa Donald Trump ya fitar akan sabbin 'yan majalisu mata hudu da kuma matakin farko na kamfen din masu neman tsayawa takara a zaben shekarar 2020 su ne suka fi daukar hankali a Amurka. Amma sakamakon tattaunawar bayan fage tsakanin sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi akan kuɗin da ake bin ƙasa da kuɗaɗen da gwamnati za ta iya ranta don ta gudanar da harkokinta da kuma kasafin kuɗin shekarar 2020 za su iya samun ci gaba. Yarjejeniyar akan sabon adadin kuɗin da ake bin Amurka da amincewa kan sabon kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe na shekaru biyu da shirin zai fara a watan Oktoba zai iya ɗauke batutuwan da kan tebur gabanin sake neman takarar yakin neman zaben Trump na shekarar 2020 da kuma yunkurin 'yan Democrat na kawar da shi daga mulki bayan wa'adin farko a fadar White House. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta soki shirin Amurka na gudanar da wani atisayen sojoji na haɗin gwiwa a wata mai zuwa da kasar Koriya ta Kudu. Tana mai bayar da shawara cewa atisayen zai iya shafar zaman tattaunawar nukiliya da za a yi nan gaba da Amurka. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ta fitar, Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa jiya Talata ta ce atisayen zai sabawa yarjejeniyar da aka cimma a shekarar da ta gabata tsakanin Donald Trump da Kim Jong-un a Singapore. Za mu duba abubuwan da Amurka za ta yi, kuma za mu yanke hukunci akan shiga zaman tattaunawar, a cewar sanarwar da wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Koriya wanda ba a bayyana sunansa ba ta zayyana. Amurka da Koriya ta Arewa sun amince za su shiga wani zaman tattaunawa biyu bayan yar ganawar da Trump da Kim suka yi a watan da ya gabata akan iyakokin Koriyoyin guda biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen asalin muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da budaddiyar wasiƙa da tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaban Muhammadu Buhari, inda ya ji hankalinsa akan batutuwa da suka shafi tsaron ƙasar wanda ya ce ya taɓarɓare. Tsohon gwamnan jihar Sokoto Tahiru Bafarawa yana ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a Najeriya da ya tsokaci akan wasiƙar ta Obasanjo. A wannan hira da suka yi da Mahmud Lalo, ya ce shi fa bai ga wani abin aibi da wannan wasiƙa ba.
Bisa gaskiya wannan takarda da Obasanjo ya rubuta takarda ce mai muhimmanci. Dalilin muhimmancin ta a zaman shi na ɗan ƙasa kuma dattijo wanda ake ganin ya riƙe ƙasar nan ba so ɗaya ba so biyu ba. Ina ganin takardar nan da ya rubuta bai rubuta ma kowa ita ba, shugaban ƙasa Muhammadu ya rubuta ma ita. Saboda haka ba dole bane duk abin da ya faɗi gaskiya ne, amma dai ina ganin President Buhari ya dubi takardar nan da idon hankali da kuma mutanen shi su dubi inda suka ya ɗauka shawarar abin da ya faɗi ya ɗauka, inda aka ganin ba daidai ba ne a bari. Amma irin wannan takarda ba kowa an rubuta mu takarda ba, President Buhari ya rubuta mu takarda. Saboda haka shawara ta ananiya kada wani wanda zai zo yayin magana takardar nan in ba General ɗan President Buhari ba. Mutane karambani gare su ɗauki abu don fadanci. Ina ganin duk wanda ya ce zai saki takardar nan da Obasanjo ba masoyin cigaban Najeriya ba ne, kuma ba masoyin cigaban mulkin President Buhari ba ne. Na farko dai ba shi an rubuta takardar nan ba. Na biyu,
ba ka ganin mutane da na da hurumin su yi tsokaci akan wannan takarda, lura da cewa shi Obasanjo ya yi ta ne a buɗe kowa da kowa ya gani?
Ai, taimako ma ne, kaga shi ya hidda haƙƙi ne ka a ce ya yi shiru. Su waɗanda ke suka wannan takardar mi suka taimaka, me yasa ba su magana ba tun farko sun yi shiru? Sai a ji ba zan shi abinda Obasanjo ya faɗi shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. In gaskiya ne ai umarni da shi, in ba gaskiya ba ne a watsar da shi. Amma babu wanda zai da a ce wani ƙungiyar Arewa, ƙungiyar menene, wani wane ne yana ba da amsar shi, wannan ba daidai ba ne. A bar wanda an rubuta takardar nan shi wanda nashi hankali shi ma shi nazari shiga abin da cikin takardar nan.
Wasu na tunanin kalamansa sun ɗan yi tsauri a cikin wasiƙar, musamman ma da ya kwatanta yanayin da ake ciki a Najeriya, ya ce an ɗauki hanyar ganin abin da ya shafi abin da ya faru a Rwanda. Kamar ya ka kalli wannan fani na wasiƙar tasa?
Ai, misali ne ya bayar in ba ɗauki hankali ba. Wato abubuwa ne mutane ba su hankali da abubuwan nan. Ni kaina nan ne a wata biyu suka wuce na ina da wannan foundation na harkokin tsaro.
Gidauniya
eh. A foundation na Bafra foundation na harkokin tsaro. Ni ma na ce Arewa Muharrat na nan wannan abu na tsaro, kama ban ma gwamnati nauyi mu ce ita dai ke za ta yi. Mu ma muna da haƙƙin za mu fitowa mu ba taimako da ya kasance wannan mu ma mun ba da namu taimako ka a ba mu gwamnati ko kuma ka a mai da abin siyasa. Maganar tsaro ta wuce gwamnati, ta wuce siyasa, ta jama'a ce kowa da kowa. Ni ma na yi wannan, amma na bangare kamar ba ya bambanta da na Obasanjo kamar da ya faɗa shi.
A irin taka muhangar, kana ga ta yaya za a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, musamman ma a nan arewaci, a arewacin ma kuma a nan musamman yankinku na Kebbi Zamfara Sokoto?
Ai, wannan kamar nake faɗa, maganar tsaro ta wuce maganar gwamnati ko kuma gwamnoni ko shugaban ƙasa. Magana ta tsaro ta shafi kowa da kowa. Duk wanda adda hankali ya ga abin da ake a Arewa, ya kamata shi a ji maganar siyasa gehe guda, ya zo ya ga yaya za a yi a haɗu gaba ɗaya. Muna da tsohon janaroli na sojoji, muna da tsohon 'yan sanda. Shi ne muke son mu tsaya mu gayyato kowa da kowa, da ma'aikata 'yan sanda, da ma'aikata sojoji, da wanda an kawo ritaya, da mu sashen gwamnoni da gwamnoni duk wanda Allah ta ba shugabanci canda da mai shi yanzu mu haɗu gaba ɗaya kowa ya kawo tashi shawara da bi yadda za a yi a ga cewa mun siyo kan wannan abu game da shan zamba gwamnati.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafarawa ke nan a hirarsa da Mahmud Lalo. Kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
What a long,
to madalla da fatan an shakata da wannan wakar dan maraya. Waɗannan shirye-shiryen na shigo muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 12 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraron shirin ciki da gaskiya a shirye-shiryenmu da suka gabata, mun kawo muku zanta da Malam Abdullahi Malami kan takaddamar rashin barin lungu ko angon layi tsakanin sa da makwabcinsa Iliyasu Sani a unguwar Kwana Shagari dake Jos a jihar Filato. Takaddamar dai ta kai ga tsawon shekaru 25 ba tare da ta kare ba. Ta kai ga tura tawagar 'yan sanda da saraka jami'an kula da tsarin gine-gine domin bin umarnin kotu na rusa ginin dake tsakanin gidajen biyu. Amma wasu mutane da malume ce sun kai 50 suka fitattaki 'yan sandan. Mun zanta a takaici da DPN 'yan sanda na wancan lokacin na garin Laranto a Jos. Sale Sa'ad Ibrahim, wanda shi ya ture 'yan sanda da wannan akasi ya faru da su. Yanzu dai DPO Ibrahim ya samu ƙarin girma zuwa mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato DCP, kuma an sauya masa wajen aiki zuwa jihar Kebbi. Da yake zuwa yanzu duk kokarin da muka yi na jin ta bakin hukumar kula da raya birnin Jos ya ci tura, kuma ita ce ke da haƙƙin aiwatar da matakin na umarnin kotu. Mun samu zanta da lauyan wanda ake ƙara wato Iliyasu Sani, Barista Ed Pam, wanda ya tabbatar mana samun umarnin kotun da kuma wani umarnin jinkirtawa sai an kammala sauraron ɗaukar ƙara. Kazalika har ya bada shawarar yadda za a warware lamarin da amincewa da cewa wanda yake karewa ma ya yi kuskure. Haka kuma doka ce a tsarin gini a Jos a bar lungu tsakani, bisa ma'anar ba a haɗa katanga. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. To kamar yadda Malam Abdullahi Malamai ya bayyana wannan fili cewa bayan da kotu ta bayar da umarnin ruguje wannan gini da ake takaddama a kansa, kuma wasu matasa suka hana aiwatar da hukuncin kotun. Nasira da Mi'ar Hikaya ya zanta da DPO na wancan lokacin, wanda shi ne ma ya aika da jami'an 'yan sandan.
Sunana Sale Sa'ad Ibrahim, Assistant Commissioner of Police yanzu, amma an fi sani na da SS Ibrahim din. Ni ne na yi DPO a shekaru baya a wani wuri da ake kira Laranto Division, wato katako. To na farko dai ba bincike muka yi akan wannan case ba, saboda shi wanda ake kira malami kotu ya kai kara tsakaninsa da makwabcinsa. Bayan an gama shari'a, sai suka sami mu tare da lawyansa cewa kotu ta ba da dama, wato court order, na aje a rushe wani bangaren wurin da suke takaddama da shi a ainihin can wanda unguwa da ake kira Kwanan Shagari. To a lokacin nan na yi amfani da tare da na Buka TV tare da lawyansa da shi mai kara wurin Commissioner Police, muka bayyana masa ga abin da ya zai da shi ya ce to tunda kotu ta ba da umarni a je a abin nan a aiwatar da umarnin kotu.
Wato Idris Ibrahim, abinda muke so mu ji daga bangaren ka kafin in Allah ya da mu tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Plateau kan wannan al'amari, kusan tun da ma ka ce abin yanzu ma haka abin ba ma gama maganan kotun ba, amma wannan mataki da aka ɗauka na tura jami'an 'yan sanda su ɗau mataki ɗin, shi muke so mu ji tarihin abin da ya faru, kuma kai ka ba da umarni aka ɗau wannan matakin a lokacin.
To, ba wai na ba da umarni ba, mun dai bi abin nan kwamishinan 'yan sandanmu ta dalilin sai ya ba da umarni a bi hukuncin kotu a ji a aiwatar da abin da kotu ta zartar. Kuma lokacin da aka tura yara jami'ai saboda su ba da kariya wanda za su yi wannan aikin, aka sami turjiya saboda kar a yi amfani da wannan damar a kawo wani matsala ko a zub da jini, muka ba da shawarar lokacin nan a janye.
Wato dama yadda labarin ya zo a cikin shirin, kamar yadda shi malami ya faɗa, da jami'an suka zo an samu wasu kamar zaune gari banza za a ce ne waɗanda suka nemi kai hari kan jami'an tsaro ɗin.
To, ai kai kare ka fahimci bayani da na yi. In ka ji na ce an sami turjiya, to wato akwai wanda suke son a aiwatar da kuma wanda ba su son a aiwatar, a dangane daga haka na yi amfani da dama na da kuma ganin kar a sami munan matsala na ce su jaye. To, daga baya na ce ma na bar Plateau ban san yadda aka kaya ba.
Yanzu kuma ga tattaunawa da Nasirin da ya yi da lauyan da ya kare mutumin da ake kara, wato Ilyas Sani, barista Pam.
Yanzu haka na gaya maka ni na representing Ilyas Sani ake sani. Ka gane ba? So even at the time I came, lokacin principal na shi ne ya yi kesi. Ni na zo ma an ga an ba da judgment ake. So mun je a garin za a yi appeal sai appealin bai yiwu ba. And then sun ji za su yi execution. So execution kuma sai shi din ma bai yiwu ba, saboda akwai application that was pending a court, so suka ji za su yi execution. That application did not allow them to do the execution at court of appeal kenan.
Okay, ma'ana wannan maganan su je su rusa wannan wajen.
Maganan su rusa wajen akan kamun a rusa din. Shi malami mun filing application for stay of execution a court of appeal.
Na gane.
So da muka filing sun ji za su yi execution, da ba su san da application din ba. Haka zo haka dawo hankalinsu a kai, dama za su fara execution sai sun bi sun dakatar da shi. To, da aka dakatar da execution an zo appeal din bai yiwu ba, sai sun zo sun filing application for contempt proceeding wai an hana su execution a wurin. So at the point ni from there na zo daga baya suka canza lawyer because I don't know what really happened and I cannot tell you what actually is this the progress of the case or what actually is the position of the case now. Whether an gama contempt proceeding sun ko ba gama ba, so that one I cannot say anything.
Barista Famin zuyu shirabunka da magana da shi Ilyasu Sani.
Ya dan jima ba. Ya fi wani yi mai.
Amma a tsarin shari'a idan aka yi wannan stay of execution din, wato ma'ana aka dakatar da ɗaukar mataki, sai yaya menene yake faruwa bayan wannan? Wani mataki ya dace ɓangarori guda biyu da suke takaddama da juna ya dace su ɗauka?
Idan aka ba da order for stay of execution, inda akwai application ne ko ba riga an ba da order ba, application ne alone zai hana kotu levying execution, that is called delay. So that's dole ne bai sa su dakatar da execution ne kafin, that is pending the determination of the application shi da kanshi.
To, a ƙarshe barista, fa abinda ma nake so na tambaya matsayinka na dan jihar Plateau, ya dokokin wannan gini suke ne? Shin wannan haka ya kamata, misali a yi gini ba a barin ko ba a bar tsakanin gidaje ba wata damuwa a tsarin doka?
Kaga wannan ishi na tsakanin malami da shi Ilyas Sani, actually ba wani zancen ka yi a yi gini ba barin, dole ne a bar space. To, amma wancan ka san mutane ba sa bin doka ɗin. So mutane ba sa bin asalin abin da ya kamata sai su yi abin da zuciyarsu ya yi, idan sun yarda tsakanin su sai su yi, ma gwamnati ma ba ta sani ba. Sai dai yanzu ma ya da ba wanda ya sani, sai dai rikici ya zo ya tashi tsakanin su, kamar ka san akwai abu kamar haka yi. So, but ordinarily bai kamata su yi gini su hada, in ba dai fence ya hada su ba. Amma waya ce bango da bango na mutum ya haɗu. Dokar ba ta yadda da haka ba. To, amma ai shi Iliya Sani shi ya fara gini a wajen. Wannan ya zo daga baya ne, shi ya zo ya hada gini shi da na Iliya Sani, shi malami kenan. Shi ne ya zo ya hada gini shi da na Iliya Sani, amma Iliya Sani ya yadda mar tukuna. Kamar haka yi haka ne. So abin da dama ya suna zaman tare ai saboda zaman tare ne da shi ya zo zai gini ya ce ya tambaye Iliya Sani akan shi yana so ya gini ya hada bangon shi Iliya Sani da abin malami kenan ya tambaye Iliya Sani da yake shi ya riga ya gini a wurin shi yana so ya gini a plot na shi amma yana so ya hada bangon ya hada gini shi da na Iliya Sani. Iliya Sani ya ce ba damuwa zaman tare ba damuwa yi. To yayi suna zaman tare yayi suna zaman su daga baya ne kawai wani abu ne kawai kadan ya zo ya hada su sai aka kawo wannan issue.
Yanzu barista famu son samu yanzu an kira ka ka sasanta wannan abun tsakanin mutanen nan biyu ne za ka ce musu ne?
Ni zan sasanta su inda za a sasanta su da ani ga tuntune. A yadda da barcin dama in za a sasanta su tun da ba su yadda ba. Shi Iliya Sani ya yi kuskure da ya bar malami ya hada gini shi da nashi. So the best thing yanzu idan har za a sasanta su sai dai kowa ya shifting fence nashi ko a fasa bangon kowa ya shifting nashi sai a bar hanya tsakiya. That is the only thing da za a iya yi. In ba haka ba yato ba wani abu ya wuri.
Marisa na mun fahimci wannan kwarai da gaske. Wannan ya nuna ko su yi abun tsakanin su biyu ko kuma hukumar raye birane hukumar da take kula da tsara birni ta Jos ta dau mataki a kai kenan ta zo ta yanke wannan maganar.
Ta yi ba ma hukuma ba yanzu ya yi abu ya riga ya je kotu. Sai dai ita JMDB. To abin shi ne za a bi hukuncin ita sai dai ta bi hukuncin da kotu ta yanke. Ba za ta yi wani abu daban da abin da hukunci ta yanke kotu ta yanke. Amma a gaskiya zahirin gaskiya don in dai zaman tare za a yi. Dole ne a fasa bangon kowa ya shifting fence nashi don a yi zaman tare. In ba haka aka yi ba ta wai ba wani sasancin da za a yi a wurin.
Sai na gode kwarai da gaske. Na gode kwarai da gaske. Yawwa ma da yawa yawa.
To masu sauraro kun dai ji yadda wannan batu ta kaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu ta kasance. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar duk masu ruwa da tsaki a kan batun domin neman hanyar da za a kawo ƙarshen wannan takaddama da take cinyewa shekaru masu yawa. Yanzu a madadin Nasira da Mele Kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da ba a gaishe ka yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Le Jeu ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta yake nuni da cewar hukumar kiwon lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru masu yaƙi da masu safarin miyagun ƙwayoyi sun tafke magunguna na jabu na miliyan 391 na saifin kuɗin Jamhuriyar Kamaru an da aka ƙone su kurmus. Sai kuma jaridan The Guardian an da ita ma ta rubuta mana cewar shugabannin 'yan awaren ɓangaren Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Aya Paul da kuma Menchun BBC sun fara iraga iyayen matasa da su kokari na maida 'ya'yansu makarantun boko kasancewan sun kwace shekaru uku ba sa gudanar da harkokin karatunsu a wancan ɓangaren nasu. Jaridar Economy ita kuma ta gurbata mana cewar kamfanin jirgin sama na Kamerko mallakar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ce za su faɗa harkokinsu na ziga-ziga a ƙasashen duniya. Jaridar Ekaho Sante ita kuma ta bayyana mana cewar yara ƙanana guda miliyan 2 ne yanzu haka hukumar lafiya ta yi musu allurar rigakafi na kamuwa da cutar kwalara a faɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Le Message an da ita ma ta nuna mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC yana kokari na ganin cewa ya binciko waɗansu kuɗaɗe da aka buga na jabu na saifin kuɗin nahiyar Afirka ta tsakiyar. Jaridar The Post kuma ta ce ma'aikatan kamfanin CDC masu noma ayaba da kuma ganyen shayi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun na buƙatan kamfanin da ya biya su kuɗaɗen albashinsu har biliyon 20 na sefa nahiyar Afirka ta tsakiya kafin su koma bakin aikinsu. Jaridar Premium kuma cewa ta yi a farkon shafinta masu adawa da shugaba biya su mai da hukarsu domin shugaban kasar zai ci gaba da zama a kan madafin iko har shekara na 2032. Za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridan Voix de Saint Andre, ita kuma ta ce shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya shagulakanci a kasar Switzerland a yayin da ya je hutawa a birnin Geneva. Kasancewar 'yan kasar ta Kamaru mazauna a nahiyar Turai sun ce masa ihu da jefe-jefe domin cewa yana nema ya dawoma akan kujerar mulkin kasar jamhuriyar Kamaru da kuma yin wadaka da kudaden gwamnatin kasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Tuma da Allah, gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen sana mura Amurka, mai magana san ɗan takara da gudugun daji tambun lokacin gami su fito su. Ya Allah sashen san mura Amurka, ina son ku san mai sakuna ga shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Bisa hakikanin gaskiya jawaban da kuku gutaccen wasiƙar da wani shugaban Obasanjo ya rubuta mai, to gaskiya akwai abubuwan doka, akwai doka a doka a yi amfani da su. Sannan maganin da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafra ya yi shi ma ya faɗi gaskiya. Shugaban Buhari an ka rubuta mu takarda, duk wani zai kawo ta suka ko wani abu bai dace ba a tare a haɗu a zanna abinda na ɗauka a ɗauka na watsawa a watsasuwa. Sannan ina kira ga irin shi shugaban ƙasa su ba farawa irin shawarwarin da suka ba su a na cigaban ƙasa da arewacin Najeriya. To Allah don Annabi ya jawo su cikin gwamnati ya mutu mukamai su zan kama ba su shawara na a ciyar da arewa gaba a aji bambancin siyasa kamar wanda ya ce shi ba farawa da kai ne. Yace aji bambancin siyasa a haɗa kai a ciyar da ƙasa gaba. To ya magana mai kyau. Kuma Buhari ka dibi waɗannan irin mutanen masu shugaban ƙasa ba su ci gaban kansu ba, ka jawo cikin gwamnati ka don gwamnati ci gaba.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da mamba a kungiyar muryar talakar ta ƙasa da ke jihar Taraba. Dangane da wasiƙar da tsohon shugaba Obasanjo ya rubuta wa kai shugaba Buhari, hakika wannan wasiƙa ba ta babu mamaki ba ganin cewa cikon shugaban Obasanjo irin kalaman da ya dinga yi a baya na neman har zuka mutane ko kuma neman shiga wani sharar ba shanu. Shi dai Obasanjo ya san Buhari, Buhari kuma ya san waye Obasanjo tun a gidan soja. Fatan mu shi ne shugaba shi zai mai da masa martani ko kuma mukarrabansa, da kuma fatan Obasanjo zai riƙe girmansa a matsayinsa na tsohon shugaba, domin cigaban ƙasa shi ne abin da zai sa a gaba ba wai neman raba ƙasa ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murai Amerika. Sunana Sani Balak da ke Guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina godiya da shugaban information na jihar Yobe Alhaji Shaibu Tarella, wanda kuma jajircewarsa da namijin kokarinsa akan kafafen yaɗa labarai a jihar da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa. Mutanen Yobe suna jin daɗi. Muna neman alfarma a wajen sabon gwamnan jihar Yobe a dinka sa mana harkar sadarwarmu da kafafen yaɗa labarai kamar CFM ko ina ta wadata a jihar Yobe. Kamar rashin midiya mun zama kamar kuma baya, kamar yanzu YBC da muke da ita a Yobe. Ya kamata a bunƙasa gidan rediyo na jan hankali da shugaban information na jihar Yobe, da Allah ya gaggauta ba da muhimmanci a kan wannan kafafen yaɗa labarai su tasiri a jihar Yobe. Na gode. Ni ne Sani Balak da ke Guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya.
To yanzu kuma ga takaitattun labarin duniya.
To harkace yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da yammacin jiya Talata domin amincewa da kudirin Allah wari da kalamin nuna wariyar launin fatar shugaban kasa Donald Trump ya yi a kan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarrin jinsi na jam'iyyar Democrat.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi. Sai kuma can da la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu a madadin kowa da kowa na sashen wasa na muryar Amurka, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan na wannan hantsin wato Darren Smith. Baba ya koma kyauri ne daga nan Washington DC. Nake sallama da ku. Salamu alaikum.